da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama muta Alpha Radio. Sannan za a iya jin muta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban. Kamar su al'adu, nishadi, kananan sana'o'i da dai sauransu. A yau ma 10 ga watan Nuwamba na shekarar 2023, zamu magana ne akan wata al'ada wadda ke neman bacewa. Ita dai wannan al'ada ita ce al'adin kiɗa da shanku. Masu sauraron mu a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta gayyato masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwallamar mu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar mu Binta Ibrahim inda ta gayyato mana ɗaliban ilimin harshen Hausa na Jami'ar Jihar Kaduna da Dr. Bashir Rabi'u masanin tarihin al'adun Hausa daga sashen Hausa na al'adu dake Jami'ar Kaduna inda za su tattauna akan al'adar kiɗan shantu.
Dan tarihi da tasiri tsakanin ƴan mata da amarya a ƙasar Hausa tun shekaru aro-aro. Waƙoƙin shantu dai waƙoƙi ne da ake yin cikin nishadi da natsuwa domin rera baitukan faɗakarwa, raha, shaƙube da soyayya. Sai dai duk da wannan dogon ƙarni da waƙar shantun ya ɗauko, a yanzu shantu da kuma waƙar shantun sun ɓace ɓat tsakanin waɗanda suke amfani da su wato mata. A wannan zamanin dai matasa da dama ba su san wannan kayan kiɗa ba na shantu ko kuma yadda ake sarrafa shi ko ake rerawa ba. Bangaren soyayya da shaƙuɓe ma kiɗan shantu ya taka rawar gani. Aina makarantun boko ɗan shekarun baya musamman na mata sun ba da gudunmuwar su wurin raya al'adar kiɗan shantu da rera waƙoƙin cikin basira da hikima. Alal misali akwai waƙar shantu da ta yi tashi tsakanin 'yan makaranta mai kunshe da saƙonni kamar haka.
Ni ilimi mata, ni ilimi inganta kanmu da sauran ƴan makaranta
ilimi mata
shi ilimi ba a sayansa sannan shi ba a gado balle ku ci za ku gada can wata rana
bi ilimi mata bi ilimi mata dan inganta kanmu da sauran ƴan makaranta
cikin matar akwai doctors cikin matar akwai teachers cikin matar akwai lawyers cikin matar akwai pilots cikin matar akwai soja Allah ya taimaki sojoji gaba daya
amin ya Allah amin ya Allah Allah ya taimaki dukkanmu gaba daya
cikin mata har akwai journalist cikin mata akwai police cikin mata akwai pilot sannan da sauran su
Allah ya taimaki da samu gaba daya amin ya Allah
madalla Dr. Bashir Rabi'u daga sashen harshen Hausa da al'adu na Jami'ar Jihar Kaduna ya mana ƙarin bayani akan shinto a tattaunawa da muka yi da shi kamar haka Malam barka da zuwa
barka da yamma
Malam menene shinto yaya dai shinto yake mana
dan aka ce shinto Bahaushe yana masa kirari da abin kidan yan mata abin nufi a takaice dai ɗaya ne daga cikin irin kayan kida da Bahaushe yake amfani da shi tun talai talai shi shinto ya sha bamban da sauran ainihin wasu irin kayan kida misali kamar ganga ko kalangu ko kotso waɗanda kirkira su ake yi daga wannan a samar da wancan a samar da wannan a shi shuka shi ake yi kamar yadda ake shuka ainihin duma dan haka dangin duma ne in aka shuka irin shi yakan fita kamar yadda za a samar da ƙwariya a samar da lugayi na duma haka ake samar da shantu ga wanda ya san zunguru kusan yanayin su ɗaya da zunguru ma'ana yana da tsauni idan ya fito ya yi girma sai a ɗauke shi a kai ainihin wurin masu fafan ƙwariya sai su fafe cikin shi sai su yi masa baki guda biyu sama da ƙasa wannan bakin guda biyu ta hanyar su ne za a riƙa bugawa ainihin ɗaya na ƙasa ɗin yana bugun ainihin kacari saman kuma tafin hannu yana bugun shi iskar da zai huro daga ciki ita ce za ta rika ba da sautin abin da ake so daga nan ne za a rika amfani da shi domin ainihin samar da kira
kamar da kace shuka shi ake kuma yana kama da ƙwarya to yayin da nake ganin dai shantin da zan iya tadawa bakin ɗayan yafi ɗayan girma ana can kullutun yafi
samun kasan shi
wannan
shi ake zuwa halitta ci haka Allah ya halitta shi amma kila babu mamaki hakan yana tafiya da ainihin yanayin yadda ake bugawa din tunda kamar yadda na ga miki sinadarin iska wanda ake bugowa daga hannu ita ce take fita daga can kasa din girman ko kuma yanayin fadin kasa din na tabbata zai ba mu iskar dama ta rika fita tana bada da karfi kuma yanayin fitan karfin da yanayin bugun da ake yi shine yake bada ainihin yanayin sautin da ake da bukata ma'ana idan za a canza misali kida yanayin da za a bugi sama yanayin yadda iskar za ta tafi ta can kasan ko kuma kullutun kamar yadda kika kira shi ta bada ainihin aman da ake bukata wanda zai dace da irin wakar da za a yi gaskiyar magana mace aka sani mata gabaki daya aka sani suke amfani da shi shantu domin yin kida din shekarun da aka fi amfani da su yawanci na yaran mata ne ma'ana yayin da ta taso daga gidansu irin shekara 7 8 9 kamar yadda akan tarbiyyantar da ita zaman gidan miji haka akan tarbiyyantar da ita wannan kidan na shantu saboda yana da alaka da zamantakewa ta zaman aure da kuma zaman rayuwa gabaki daya haka mace za ta ci gaba da amfani da shi har adadin wani lokaci kila misali ɗin kamar yanzu ne zamu iya kan shekaru kila matar da ta kai shekara 40 40 da wani abu to sai asaran ta hakura ta bamu ƴaƴanta tun lokacin ta tara yara kila har da jikoki to hikimar ko kuma kamar yadda na faɗa da alakar yin hakan shine tsarin zamantakewar gidan miji ma'ana za ta yi amfani da shi a matsayin wata hikima da za ta ɗebe kanta cewa a lokacin da take fama da kadaici a gidan mijinta haka kuma za ta yi amfani da shi wurin ɗebe wa mijin nata cewa a lokacin da ya dawo gida domin ganin ta hana shi fita ya wace a wace da kuma fiye irin na dandali wanda ake yi a baya lokacin da aka fi amfani da shi a yawanci da maraice misali kin ga kamar idan an kawo amarya lokacin da aka kawo ta zaki samu abinda aka sani ne miji ko magidanci yakan fita gidan shi da rana har zuwa yamma domin neman abinda zai kawo mata to a daidai wannan lokacin da baya gida matasa ko kuma yaran unguwar sukan shigo gidan domin su taya tafiya to tana amfani da wannan shantun domin ta ainihin tarbe su su ci gaba da jin daɗin zama da ita suna mata firan ta rika yi musu ɗan wake-wake daidai irin shekarunsu da yadda suke bukata shi kuma ga magidanci yawanci an fi yin amfani da shi ɗin da daddare kamar yadda na faɗa domin ta hana ainihin mai gidan nata zuwa hirarraki da akan yi a majalisu ko kuma ainihin zuwa dandali ko kuma ainihin zuwa zance ma tunda an ɗauka idan namiji yana yawan fita to zai iya samun damar da zai je ga wata har ya zance da ita sai ya zo da batun kishiya ko ƙara aure wanda kuma yana daga cikin tsarin zamantakewar Bahaushe bai cika son kishiya ɗin ko musamman ita mace da ta au aka auro ta ba daɗewa ba ta cika son a zo mata da batun kishiya
idan dai shishin ta ana amfani da shi wurin ƙarin danƙon soyayya kenan
yana ƙara danƙon soyayya a tsakanin ainihin ma'aurata tunda idan aka samu gwana wadda ta iya waƙoƙi na shantu tana waƙe mijinta yakan so a ce zai iya zuwa da abokanan shi su ci me take faɗi
to wa'annan duk su ne dai hikimar yin shantu
su ne hikimar gaskiya
to bayan nan arewacin Najeriya da aka san shantu din shin akwai wani ƙuri su ɗabi'u da suke amfani da shi wannan shantu
gaskiyar magana yana ɗaya daga cikin kayan kiɗin da Larabawa suke amfani da shi da Indiyawa
shantu
dai shi shantu din ban san sunan da suke kiran shi ba amma dai idan kika kalli ainihin tsofaffin fina-finai na India na da can za ki ga ainihin Larabawan suna wasa da shi suna kuma amfani da shi tunda in ai sauti ne shi kuma sauti ba a iyakance shi a ce wannan jinsin shi za su sai dai ya danganta da muhallin da kowanne jinsi ko kuma kowace al'umma take amfani da nata sannan kuma da ainihin saƙon da kowace al'umma take isarwa misali mu nan saƙo ne tsakanin masoya misali amarya sabuwar zuwa da ainihin mai gidanta sabon aure za ki ga duka zantuttuka ne na bege zantuttuka ne na soyayya to amma in kika kalle shi ainihin yadda Indiyawa suke amfani da shi sukan yi amfani da shi a wuraren bukukuwa ma'ana su ɗebe wa ma'abota wannan bikin kewa da shi a kuma samar da kiɗe-kiɗe da waƙoƙi waɗanda ake haɗawa da sauran kayayyakin kiɗa a taƙaice dai za mu iya cewa ba al'umma Hausawa ne kaɗai suke amfani da shantu ba duk da cewa a arewa ko kuma a wurin Hausawa mu ne muke kiran shi shantu din muke kuma amfani da shi kamar yadda muka yi bayani
yare yare na na yi yare yare na na yi yan mata
na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe da fatan da kuna jin dadin shirin namu na yau
to kuka da akari da yanda shi wannan kayan kida na shintuwa bace kuma za ka ga kusan an daina amfani da shi san mutasan yanzu wanda yake misali dan shekara 20 ko kasa da haka wani koshin tan ma bai ma san kalmar hukumar da tana da taba ganin ma shi wannan kayan kida
haka
ko yadda dalilan da kake tunanin ya assasa ko ya janyo
bacci wani shi wannan shantu da kuma buga shi da ake yi a tsakanin al'umma ito gaba ki dai in muka kalla ba wai shantu bane ba wani jinsi ko kuma wani nau'i na rayuwar dan adam da bai shiga ba saboda haka a wurin Bahaushe ba wai kayan kidan shantu bane kawai suka samu koma baya akwai kayayyakin kide-kide da yawa wanda yanzu kusan ba a amfani da
su
suka bace har yanzu ko a wurin Hausawan misali yanzu abinda aka fi amfani da su kide-kide da waƙoƙin zamani wannan kide-kide da waƙoƙin zamanin nan ta zo da kayan kidan da ake kira piano idan kika je jikin piano babu wani sauti na kayan kidan Bahaushe da ba a iya samu a cikin sa zaki samu kuntigi zaki samu taushi zaki samu jauje zaki samu ganga zaki samu banga abu daya da suka gaza a wuri shine kalangu so in kika kalla kawai juyawa ne na zamani da kuma ainihin ci gaban duniya a wuri na ni na kankalle shi gaban mai hakari jiya ne saboda da yawa mutane da suke da sana'o'in su sun rasa sana'o'i masu ainihin wannan hikimar ta ainihin a hana ya wace ya wace a hana hirar rikin dare a hana wani duk an yi hatsi da wayannan abubuwa saboda haka sai kiga al'umma ta koma inda ta nufa ma ba ta iya gane ina ta dosa saboda haka a takeice dai kayan kidan shantu ya samu koma baya ne kamar sauran kayayyakin kida yanayin zamani da kuma juyewan duniya da kuma halin da muka tsinci kanmu a ciki na ci gaban dan adam kamar yadda ake cewa inda za a ce kai bahaushe ne misali ba ga namiji ba har ga mace sai a zo a ce mata shantu sai ta fara zari ido mace shantu in an zo da shi ba ga mata sunan shi ba aka ce mata wannan menene ba ta san shi ba ba ki bukatar ki ce an koma baya gaskiya an ci baya saboda kowace irin al'umma tana tarbiyantuwa ne akan tsarin al'adunta Bahaushe yana da kyawawan al'adu yana da kyawawan dabi'u wadanda yake tarbiyyar yaran shi a kowanne matakin rayuwa dan haka yarinyar da ake son a koya mata zaman aure ta kuma fahimci hanyar tarayyar miji ta san yadda za ta zauna da mai gidanta ta daide mai kiwa ta san yadda za ta hana shi zuwa dogon hira ta san yadda za ta mai da martani ma'aini abokin zamanta idan da biyu yayi an yi aura to duk kana so wayannan abubuwan kamar yadda wata waka da suka yi in ka ga mai gida in ka ga mai gida in ka ga mai gida yana jan gini an tambaye shi kudin kashin niya ko ba a ga miki bakin san cewa ana magana ne na irin tsarin zamantakewa ba Bahaushe da an ce mishi kawo kaza
to zai fara wazura
zai fara musulai ya fara kama kai ba wai dan babu ba
kuma ta kuma zai fara
to amma ta fada cikin
rani
shi kuma ya gane gobe zai fara ta iya canza wani
haka
so akwai abubuwa da yawa gaskiyar magana da aka rasa na ainihin al'adu na al'ummu da yawa ba al'ummar Bahaushe bane kadai kusan al'ummun duniya suna fuskantar wannan kalubalen to amma mu tunda Hausa muka sani akan ta muke dole mu yi magana cewa al'ummar Hausa sun samu koma baya na tsarin tarbiyyar su kamar yadda na faɗa tun a matakin shekara 7 8 9 ana koyar da yarinya tsarin zamantakewar aure ta hanyar wannan cantu ta hanyar gaya mata zantutuka musamman akan dauki mace wanda ita ce ta gwanince a wannan da zantutukan da kida ta ka koyar da yaran da suke
kafin kai maradis daga a ce mata ita ta tsufa
kafin ta cika tsufa sai ta koyar da ta koyar da nakasa da su kin ga ba a taso al'umma tana ci gaba al'ada tana ci gaba da yaduwa
kuma ina ganin
Allah wannan abu
dakta kaman kuma akwai wani abu da yake bunkasa shakuwa tsakanin amarya da mutanen al'umman da aka kawo ta cikin su hanyar wannan kida kidan da take zaka kananan yara
sai su
san cewa wanda yake tsan danka yana
yana son ka
ya ce da gaba ta tara
su tana musu akwai an wakoki da suka yi din su ma wadanda suka dace da tarbiyyar su da kuma shekarun su wani anan zai koyi magana wani aurin zai koyi ainihin cewa ya gane mutunta na kasar shi duk da an nuna mishi daga gidansu to yadda take tara su sannan an yi abinci za ta samu kowanne gwargwaro ya ci za su fita sake da alaka ta yi karfi tsakanin makota da ainihin makotan su da an tashi wance ba ta nan kusan duk rukunin za a san cewa wance ba ta nan Allah ya kiyaye idan saki ne ya shiga ko kuma in fishi ne na yaji ko wani abu makamancin wannan yaran da zan sulka tambayar ka yaushe wancan za ta dawo zai sa ka ji a ranka ya kamata ka je ka dawo da shi
har sai ka huce
so sai za ka huce za ka gane cewa ai ba fa kai kadai take amfana ba tana amfanar al'ummar da take
wato shantiya taka babban rawa
yana da matukar muhimmanci gaskiyar magana a zamanin da ake buga shi yana da matukar muhimmanci bayan abin da ya shafi nishadantarwa akan tarbiyantar akan isar da sako akan nuna farin ciki akan nuna bakin ciki akan nuna damuwa da dukkan waɗannan abubuwa ke idan gida mai yawa ne akwai adadin yan mata ma'ana sababbin aure irin wannan lokaci na yamma da suka tabbatar mazajen su ba sa gida din ba su dawo ba akan samu wuri a zauna a ci gaba da wake wake ana nuna yadda zamantakewa yake da daɗi
kuma ana ta samu
sanin ana
soyayya musu wani sabon dabaru
sabon hikimomi da dabaru na zamantakewa yanzu ma ba wannan sai dai ko ce ta koma ta nemi wurin kanta ta koma amma kai gabar da kusan kyamar juna ake
haka fa tuna sai ya bari mu nade tawar mai ajin namu da wakar shantu don nishadin masararo godiya ga daliban ilimin harshen Hausa na jami'ar jihar Kaduna wadanda suka kada kuma suka rera mana wakokin shantu
Ayar alona nae yena nae ayar alona nae ayar alona nae rokariya mare ayar alona nae rokariya mare bismillah daramani yenyar daramani rokariya mare yenyar daramani rokariya mare ya cikin tafiya ta na gamu da gwamna Umar ya ce mun ke Hadiza shin ina kike zo ni ce mun saboda na ke zo ga kwata garin ma wadata ga kwata garin ma gurta ga kwata garin malamai ga kwata garin da tawa garin da kowa ke so saboda baba barade roka
Kafin mu karkare shirin namu ga Binta ta sake dawowa a filin kwalmar mu da Hajiya Halima Muhammad Mahmud.
Mi sauraro assalamu alaikum barkanmu da rana. Yau zamu yi pineapple exotic wato abin sha mai dan sanyi saboda wannan rana. Pineapple exotic kuma idan uwar gida za ta yi ba wani kaya mai yawa shi ma take bukata ba, tana bukatar abarba mai zaki ja kuma wacce ta nuna, tana bukatar kwakwa wanda ta bambare mata bayan ka ga cikin kwakwa kenan fara, tana bukatar citta shi ma guda dan biyu haka kai ya wuce da yayyawa ta dan kankare ta yanyanka shi, tana bukatar kankara. So idan uwar gida ta samu wannan kayan aiki sai uwar gida ta nemi blender ta za ta nike su. To uwar gida ta zuba shi a cikin blender ta saka shi ainihin yankakkiya a barbarta sai ta saka citta sai ta saka mishi kwakwan nan da ta fasa ta kankara bayan shi wato ainihin farin naman kwakwan farin cikin shi za ta yi amfani da shi. Idan uwar gida ta markade shi ya yi laushi sai ta juye shi a cikin mataci, idan ta tace shi za ta ga ɗayan kumfa shi ma kumfan ta ɗan cire shi ta ɗan sa cokali ta ɗan raɗe shi, sai ta ɗauki ruwan da ta tace ɗin sai ta zuba a cikin kwalbarta ko cikin kofinta da za ta saka a cikin firiji. A lokacin da uwar gida ta yi amfani da shi sai ta fito da shi ta fasa kankararta a cikin kofi, idan kuma tana da ice cream maker ne shi ma zai ta fito da kankaran ta zuba a cikin kofi, sai uwar gida ta ɗebi ruwan lemon da ta marka ɗin nan sai ta zuba a cikin kofi, sai ta kawo ɗan abarban da ta yanka ta ɗan rage shi ma sai ta ɗan yanka bakin shi sai ta makala shi a jikin kofi. Wannan shi ne abarban exotic.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Fiona Wamai da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ne ke cewa a yi hutun a cikin mako lafiya.